ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren hudu ga watan Rabi'ul Tsani hijira na da shekara 1427 daidai da 30 ga watan April shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'un hadith na al-Imam an-Nawawi Allah ya gafarta mishi da malaman shi da sauran al'umman musulmi baki daya idan jama'ar musulmi basu manta ba muna kan karatun hadisi na 14 mun yana cikin sharhin shi sai lokaci ya kure mana aka dauke wuta a wancan lokaci hadisin Abdullahi dan Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa jinin mutum musulmi bai halatta ba sai da dayan dalilai guda uku ko dai mutumin da ya taba aure in yayin zina to ya halatta a kashe shi ko kuma wanda dai yake san kai to shi ma za a kashe shi ko kuma mutumin da ya ridda ya bar addinin musulunci shi ma ainihin za a kashe shi domin yi gamsassun bayanai dangane da wannan hadisi sai dai mun fara bayani dangane da wasu masaloli waɗanda suna daga cikin togaciya akan haka cewa daga ciki akwai halin da ainihin wato akan samu a kashe mutum banda waɗannan abubuwan da muka ainihin yi magana akai ina fatar mun gane daga cikin waɗannan abubuwa akwai luwadi ya zo a cikin hadisi ingantacce da al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace uqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi idha wajadtum man ya'malu 'amala qaum lutin wanda duk kuka samu yana aiki irin na mutanen annabi lutu to ku kashe wanda yake luwadin da wanda ake luwadin da shi kun ga yanzu wannan ba su cikin wadancan uku amma kuma kun ga sun tabbata a cikin hadisi to ashe wancan hadisi in ka koma wurin malamai na ilimin usulul fiqh shine zaka ji suna cewa ذكر فرد من افراد العام بحكم العام يؤكد ولا يخصص واتو wadanda ake kashewa saboda wasu laifuffuka suna da yawa a cikin addinin musulunci amma me yasa manzon Allah ya ware wadancan guda uku su kadai shine dan ya fadu wasu kadan daga cikin abubuwan da suke da yawa ba dan ya nuna su kenan ba sai dai dan ya nuna shari'a ta fi tsanantawa akan wadancan abubuwa guda uku an fi kashe mutane saboda waɗancan abubuwa guda uku abin da ya fi halatta jinin musulmi shine in musulmi ya zina ko musulmi ya ridda ko in musulmi ya kashe wani amma in ba haka ba tunda gashi ya tabbata a hadisi luwadi da wanda yayi da wanda aka yi da shi duk gaba ɗaya a kama su a kashe su wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har wa yau al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna duk mutumin da ya sadu da muharramar shi shima ya halatta a kashe shi mutum ne ya sadu da uwar shi ko ya sadu da kakar shi ko ya sadu da ɗan shi ko makamantan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ainihin wato dokar sai a kashe shi saboda ainihin wato ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum aka kamo shi ya auri matar mahaifin shi nan fa mama gado ba irin yadda kafirai suke yi uba ya rasu sai babban da sai ainihin gaji matar ba wai ma fa irin wannan ba aure wannan mahaifinka ya rasu ko ya saki mace sai ka je ka ainihin aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a kama wannan a kashe shi domin abinda wannan yake nunawa zina yayi domin duk matar da mahaifinka ya aure ta ta zama matsayin mahaifiya a wurin ka ba za ta taba halatta gare ka ba to kaga saduwa da ita ko da ka yi ta wili kaza a zina ce don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta fatawa aka je aka kashe wannan mutum da ya auri matar mahaifin shi daga ciki akwai dan sihiri mutumin da yake sihiri cultism tsafi secret society waɗannan duk dokar shari'ar musulunci ita ce a kashe su saboda ainihin fatawar da sahabi Jundub yace haddu sa'iri darbatun bisayfi naka kama mutum yana sihiri shine sai a datsa wuyan shi da takobi wannan ya tabbata a cikin ainihin sunanin Tirmidhi sannan Hafsa Allah ya kara mata yarda tana da wata baiwa sai baiwar ta sa mata guba a abinci dan ta ci ta mutu sai Allah ya sa bata mutu ba sai Hafsa ta bada doka aka kashe ta duk mutumin da aka kama shi yana asiri abinda dokar musulunci take kenan To kun ga waɗannan manya-manyan laifuka yanzu guda biyu, luwaɗi da tsafe-tsafe, yanzu sun zama su ne sana'o'in zamani ma wanda nan da nan ake yin kuɗi dare ɗaya da su. Allah ya kiyaye, wannan jaraba ce, wannan musiba ce. Allah ya kiyaye. Sannan daga ciki akwai mutumin da ya sadu da dabba. In mutum ya sadu da dabba a cikin shari'ar musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a kashe shi kuma za a kashe dabbar. A nan ba za a kashe dabbar bane dan ta yi zina. A ita dabba ai babu zina a kanta, dan ita ba mukallafa bace, shari'a bata hau kanta ba. Amma abin da annabi ya faɗi ake jin tsoro, kar ta zanta ɗauki ciki, ta zo da wani ɗa wanda zai kawo rikici cikin halitta. Shi ba mutum ba, shi ba dabba ba. To sai a kashe ta, da zarar an kama wani ya sadu da ita kamar yadda shi ma sai a kashe shi. A nan ba za a dubi ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba, dokar da za a duba ya sadu da dabba. To yau akwai bokaye da ke baiwa mutane fatawa cewa su je su sadu da jaka za su yi kuɗi, su je su yi zina da mahaukaciya za su yi kuɗi. Ka tsaya takara sai a ce sai ka yi zina da mahaukaciya mai kwana a kasuwa, sannan za ka yi nasara kaza kaza kaza, wai sai a yi kirari a ce saboda ita duniya wai ta hanyar banza ake neman ta, wai in ba an ɓata wa Allah rai ba, subhanallahi, wai baya ba da duniya. La haula wala quwwata illa billah. Ashe kun ga wannan ya nuna duniya musiba ce kenan. Duk abin da za a ce sai ka ɓata wa mahaliccinka rai, sannan zai baka wai dan yana tsoron fitinarka, kakka ci gaba da ɓata mishi rai, babu ajeri a cikin wannan abu. Allah ya kiyaye. Sannan daga ciki akwai mutumin da ya bar sallah. Wanda ya bar sallah ɗin nan ya danganci, ya bar sallah ya ƙi yinta, aka ce mishi sallah wajiba ce, ya ce ya yarda wajiba ce, amma fa ba zai ba. To aka ce za a haɗa shi da malamai waɗanda suka iya bayani, malaman fiqhu, masana addini, su mishi wa'azi, su nuna mai daraja da wajibcin sallah akan shi har zuwa kwana uku. In ya ƙi, to shikenan sai a kashe shi. Ina fatar an gane. To a nan tunda ya yarda sallar wajiba ce sai dai ya ƙi, mafiyancin malamai suka ce za a kashe shi a matsayin musulmi ne amma fasiki. Amma in ya ce sallah ƙarya ce, ba dole ba ce, ba gaskiya ba ce, ko da ya yi ta, to anan za a kashe shi a matsayin yayin ridda, dan ya ƙaryata wani rukuni na addinin musulunci. Allah ya kiyaye. Daga cikin ainihin wato dokokin da suka zo a cikin addinin musulunci waɗanda ake kisa banda ainihin waɗannan da muka faɗi, akwai hadisin manzon Allah da yace man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, wanda yazo ya same ku kuna haɗe, kun yadda da mutum ɗaya a matsayin shugaban ku, fa'arada an yashqa asakum, sai yazo ya raba kanku kuna haɗe, wane ne shugaban ku, kanku ya haɗu, sai wani yazo yana so ya tsaga ku ya raba kanku, aw yufarriqa jama'atakum, ko yana son ya raba kan jama'aku, annabi yace faqatuluhu, sai ku kashe shi saboda zai raba kan musulmi. Wa fi riwaya fadribu ra'sahu bisayfi ka'inan man kana, manzo Allah yace ko waye shi, ku daki kanshi ainihin da takobi, ko wane ne shi. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Saboda jama'a duk bala'in da kaga ya samu musulmi kakaf a duniyar nan, abu ɗaya ne ya ja musu, shine rabuwar kai. Bahaushe yace sai bango ya tsage kadangare yake samu wurin shiga. Sai yau a ce ana kashe musulmi a Philippines ko a Iraki, sai ka ji baka damuwa, saboda kafirai suna da theory wanda mai gidansu Fir'auna ya kawo musu a cikin ilimin diplomasiya ta duniya. Ita ce Allah yace inna fir'auna ala fil ardi وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون shi yazo da wannan tsarin a cikin masu mulki, shine divide and rule, sai ka raba kan mutane, sai ka je kan mulki waɗannan sai ka danne su, sai ka koma kan mulki waɗannan sai ka danne su. Ai abun kowa ya san wannan theorin ma. In ka siyo doya guda ɗaya zindime mai a gidanka, kana jin yunwa a dafa maka, in aka fere ta aka dafa ta haka, naka kawo maka ita, zai yi ka ikare ta ka saka ta a baki duka ta wuce, ba za ta shiga ba duk yadda za ka danna ta. Amma in aka yanka ta sala sala, aka kawo mai, aka zuba mata da yaji da gishiri da magi, sai ka ga ta yi santsi, duk wanda ka ɗauka ka tura sai ta wuce, kafin wani lokaci sai a ga gaba ɗayan doyan nan ka gama da ita. Haka ne ko? Wallahi duk sa'ad da ake so a kashe musulmi gaba ɗaya, ba a yi musu kwab ɗaya, ba za mu taɓa ba. Amma sai a zo a ce wane kabila kaza ne, wane aqida kaza ne, wane dariqa kaza ne, wane kaza ne, wane kaza ne, in aka kacaccala ku haka, to ana nan sai a ce kaga wane, to fitinanne ne, zamu yi maka maganin shi, sai kana jin dadi kana tafi. In aka gama da shi sai a ce wane ma muna ganin yana kawo fitina, za a gama da shi. In aka gama kai ba za ka wahalar da su ba, sai a ce kawo kanka kawai. shine malamai a adab suke mana wani misali tuntuni suna cewa wai kyakkyawan misalin haka misali ne a adab kawai a cikin literature aka ce wai sa ne da jansa da bakinsa da farinsa suna hada kullun suna kiwo su uku bulbul zaki ya rasa yadda zai ci su duk inda suke kansa a hada yake abinci suke ci tare kwana suke tare da zaki ya rasa yadda zai rannan sai zo ya samu bakin yace kai waɗancan guda biyu baka ganin wancan ja wancan fari baka tunanin kai da kake baki suna nan suna shirin su hallaka ka ya gamsar da shi tukuna yanzu kun ga ya raba kansu sai yace dan haka waɗannan guda biyu kai hankali da su sai yace to ya na iya yace ka bari zan yi maganin su in ka gana tayar musu ka rabu da ni zan taimake ka ne yace an gama nagode ranka ya dade sai koma wurin fari ya ce ba ka ganin jancan da bakincan suna da mugun nufi akan ka ba irin ku ɗaya ba yace to ya na iya yace to ka bani duk wanda ka gana tayan ma ka sa mun ido yace nagode ranka ya dade to yanzu kun ga da baki da fari ya janye su gefe guda kenan to da ya tayan ma jan nan suna gani ana zaki na hallaka shi sai suna tafi suna jin dadi za a kashe musu wanda suke zaton yana da mugun manufa a kansu da aka kashe shi zaki ya kacattala shi ya ci nama sai suka yi ta murna sai zaki ya sake komawa wurin farin nan yace bakin san nan ban yarda da shi ba shi ma fa kai a hankali da shi yace to ranka ya dade da baka taimake ni kai yadda kai da ja ai da ni taimako na kai yace to ka sa min ido zan gama da shi da zaki ya je tayar ma bakin nan kun ga farin murna zai yi to da ya hallaka bakin to da ya zo kan farin ba wata hila yanzu sai ya ce kawo kanka kawai ba wani abu ka zo a cinye ka kawai yau haka ake wa musulmin duniya jama'a kafirai zama suke a majalisar dinkin duniya suna kasa mu a faifai sai ya ce wani dan shi'a ne wani dan sunni ne wani dan dariqa ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne na kacaccala mu sai a zo a buge waɗannan a buge waɗannan a buge waɗannan a buge waɗannan shikenan ku nan kuna murna shikenan sai a buge kai ne kake kallon wani dan kaza shi wani yana kallon ka dan kaza shi wanda baya sallah gaba ɗayan ku yana ganin ku makiyan shi ne saboda haka dole ne musulmi su zama wallahi sabani bai kai ya kawo ba wallahi sai an yi hakuri kai ma hakuri kake hakuri ake da kai kai ma sai kai hakuri sabani kuma duk gaba ɗayan sharri sayyidina abdullahi dan mas'udin ya taho daga madina ya zo yin aikin hajji aka zo za a yi sallah sai ya ce kasuru za a yi saboda madina yanzu nan ce wurin zaman mu makka mun zo hajji ne mai gidan mu manzon Allah ma da ya zo hajji kasuru yayi dan haka abinda muke so shine kasuru za a yi sayyidina usman ya ce a'a ni kan dan makka ne tunda na dawo makka to na dawo gida cika sallah zan yi kamar kai ne yanzu kana aiki a Kaduna ko Abuja sai ka zo hutun sallah yola asali kai dan yola ne amma matanka da ƴaƴanka duk kuna zaune a Kaduna yanzu da ka zo yola me ya kamata kai haƙƙan a shar'ance kasuru za ka yi dan yanzu kai ka koma Kaduna da zama to amma kuma sai kai tawili cewa a'a ni kan aiki ne kai ni kaza dan haka yola yanzu na dawo gida to abin da ya faru kenan Usman yace shi fa ya dawo gida kenan suka ce mishi kai ai annabi ma da yazo makka ai kasuru yayi kai ma kai kasuru yace a'a shi san cika sallah zai yi bayan an gama jayayya da muqabala sai kuma aka tashi za a yi sallah sayyidina Usman shine limamin musulmi sai ya wuce gaba sai kuma Abdullahi dan Mas'udin ya zo sai ya kabbarta ya bi shi sallah to jama'a ka san Bahaushe yayi gaskiya da yace makunshin gishiri yafi gishiri zaki ka je ka jille da gishirin ka dandana ta tafi gishirin zaki in ka duba jama'a masu sauraron wa'azi su suke hada fada galibi in ba hankali su ne yanzu ka diba nan sai su je nan su hada nan su je nan su hada algafata malama ne ya ce kaza algafata malama ne ya ce kaza game da kai sai ga kan malamai na bugawa wani ba su taba ganin juna ba amma ba sa shiri da juna dalibai sun hada su sai Abdullahi dan Mas'ud ya tashi ya sallah ya bi sayyidina Uthman da kai da sallah sai aka zo aka ce algafata malama kai kace kuma cika sallah ba kyau ya kai ka bi sallah sai ya ce sabani sharri yace wallahi na fi so Allah ya karbi raka'a biyu kasuru da Allah ya karban min hudu cika sallah yace amma tunda limami na yace hudu zai yi yace to gwamma in daure in bi shi duk da bana so amma dai sallah ta yi da in bari sabani ya faru shi yasa ku ga sun yi sabani sahabbai ba su yi sabani ba dan sabani dabi'ar dan adam sai an yi sabani amma kada a bar sabanin yayi tasiri. Yo, kuna faɗa kai da matarka sai barawa ya buga kofa, ai yanzu kuma sai haɗin kai ko? Sai haɗin kai. To amma in kuka ci gaba da faɗan nan fa, to yayi kyau ku je kuna dambe shi ku mai kwashe kayan ɗakin. Allah ya kiyaye. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi dan uwan musulmi ne, kada musulmi ya wulakanta musulmi, kada musulmi ya tozartar da musulmi, kada kuma musulmi ya sallama musulmi, kar ka dauki musulmi ka miƙa shi wurin maƙiya. Annabi ya hana yin haka. Ina fatar mun gane. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana koda a ce musulmi zai kashe wani wanda ba musulmi ba, ba za a kama musulmin a kashe ba, sai dai a biya diya idan kafiran amana ne. Allah ya taimaka. Za mu tashi kan hadisin mu na yau insha Allah. Malam yace al-hadithul khamis 10, hadisi na 15. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, Abu Hurairah yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wanda diye yadda da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko kuma ya shiru. Kaga wani ma'auni ne ake baka, duk sanda za ka yi magana ka auna alheri ce to ka faɗa, ba alheri bane eh to kar ka faɗa. Zikiri za ka yi, karatun Qur'ani, salati za ka yi, addu'a za ka yi, yabo za ka yi na alheri ka faɗa, amma abin da za ka faɗi ƙazafi ne, zagi ne, ashar ne, sharri ne, ba alheri a ciki, kar ka faɗi. Domin wallahi duk maganar da ka faɗa ranar alkiyama in aka zo aka juye maka ita, wallahi sai kayi nadama, sai kayi nadama. Shi yasa wasiyar annabi yace ya ne maka wasiya, shirun ka tafi yawan maganar ka, shiru tafi. In a cikin awa 24 da kake da su kana yin surutu na awa 20, to kayi kuskure. Yanzu shiru din shine awa 20, maganar kuma ta zama awa 4, saboda hisabi ya maka sauki. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, manzo Allah yace wanda ya yarda da Allah da ranar lahira sai ya girmama bakon shi, ya girmama ainihin wato makwabcin shi, makwabci. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya yarda da Allah da ranar lahira falyukrim bayfahu, ya girmama bakon shi wanda ya yarda da Allah da ranar lahira. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Me yasa annabi yake hada imani da Allah da ranar lahira? Saboda ana hada ka da nan duniya ne da kuma karshen rayuwa din. A nan duniya ka yadda da Allah, yadda ta di yadda ake so, Allah ya halicce ka, Allah ke tarbiyar ka, Allah ke baka abinda kake so, Allah ke maka kaza, Allah ke maka kaza, eh. Sannan ka yadda cewa bayan yau wannan rayuwa akwai wata rayuwa wadda ita ce wanda za a je a yi hisabi, eh, ka yadda, eh, wanda di yadda da wannan, to duk magana da zai faɗi ya faɗi alheri, in ba haka ba ya shiru. Duk sadda kake da makwabci to ka girmama makwabcinka. To babu wanda ba shi da makwabci, jama'a, kowa yana da makwabci, to ka girmama shi. Musulmi ne, ba musulmi ba ne, ka girmama shi. Yaro ne, babba ne, ka girmama shi. Maƙiyinka ne, masoyinka ne, ka girmama shi. Me nufinka da alheri ne ko me nufinka da sharri, ka girmama shi. Wasiyar addinin musulunci kenan. Saboda annabi yana da makwabta Yahudawa ne, kullun gari ya waye, asbahin farko sai su je su cika kashi a leda, sai su aza akan hanyar masallacin annabi. Annabi yana fitowa gida zai je masallaci, sai aza kafar shi a kashi, amma bai taba gaya wani ba saboda hakuri. Bahaushe yayi gaskiya da yace hakuri cinikin annabi, bai taba gaya kowa ba, sai wanke kafa tai sai ya tafi masallaci. Kwana biyu annabi ya ga kuma baya ganin abin da yake gani, sai bincika lafiya, aka ce ai mai gidan ne ba lafiya, dama shi yake yin wannan abu. Annabi ya ce Allah sarki, da an gaya min, da nazo na duba shi, ai kaga yanzu yaya akai ma annabi ya gane bai da lafiya, mugun abin da ake mai ne ya ga ba a yi, madadin ya minna, yace Allah ya kara, sai ya tafi ya je duba shi. Da ya duba shi wannan mawan Allah da ya watsake, sai ya turo ɗan shi ya ce ya zo ya newa annabi houseboy, ya newa annabi aiki a gida. Kuma yaron ya zo shi ke wa annabi cefane, shi ke wanke-wanke, shi ke wanki, shi ke kaza, shi ke kaza. kwana biyu kuma sai annabi bai gan shi ba. Annabi bai ce wa yaron nan sai ka musulunta za ka yi min aiki ba, haka ya kyale shi. Yana ganin kyawawan halaye, kyawawan ɗabi'u. Sai annabi ya ga kwana biyu kuma yaro bai zuwa lafiya, sai aka ce ai yaron ba shi da lafiya. Annabi ya ce wa sahabbai ku zo mu je mu gaishe shi. Annabi zai je gaida ba Yahude? Sahabbai su je gaida ba Yahudawa? Haƙƙin makwabtaka, haƙƙin zaman tare. Suka je annabi ya dubi yaro, rashin lafiya ta yi tsanani, mahaifin yaro yana zaune, annabi ya zo ya zauna. Da annabi ya dube shi sai ya ce kai ka musulunta mana. Yaro ya daga kai sai ya dubi uban shi haka, yana jiran ya ji me uban zai ce. Sai annabi ya ce, mahaifin ya ce atai abul qasim, kai da'a ga baban qasim. Haka Yahuda suke cewa annabi, ba su ce mishi annabi saboda hasada. Kai da'a ga baban qasim ka musulunta. Yaro ya musulunta, yana musulunta sai aka zare ran shi sai ya rasu. Sai manzo Allah ya tashi yana cewa sallu ala sahibiku, ku tashi ayi mishi sallar gawa. Ya zama dan uwa musulmi, yace alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar, mun gode Allah da ya kwace shi daga wuta. Aljanna zai tafi kai tsaye, dan bai da wani zunubi ko kwaya daya a duniya sai lada mai yawa. Shine addinin musulunci, din ladan shi. Jama'a mun gane wannan da kyau. To mu'amalantar makwabci sai an yi hakuri jama'a. Za ka haɗu da fitinannen makwabci, akwai wani makwabcin fitinanne ne zai zo ya sa rediyo ya dame ka, wani makwabcin fitinanne ne zai ɗauko maka ɗaci ta kiɗa su fitine ka, wani makwabcin yana da yara marasa ji su ta jifa su fasa maka gilashin gida, su fasa gilashin mota, su rikita ka. Sai ka yi hakuri, jarabawa ce. Sannan baƙo, in kana da baƙo ka girmama shi. Manzo Allah ya ce mutumin farko da ya fara hidima ga baƙo, ya mutunta baƙo, shine annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Da ya baƙo sai ya tashi sukutin da guda, sai je ya kamo ɗan maraƙi lafiyayye, ya je yanka mishi shi ya soya shi. Suka ya gabatar, mala'ika Jibril ne suka zama mutane, bai gane su ba da farko, sai yake baƙi ne. Sai ga kuma ba sa ci, sai ce a ala ta'kuluna, kuma ba za ku ci bane. Yana faɗin haka da ya ga ba su bashi ansa ba, sai ya gane ashe mala'iku ne. Sai hankalin shi ya tashi, tare da sun zo mai da albishir din cewa matar shi za ta haihu, amma bayan albishir din kuma za su je za su hallaka al'umma annabi Loki. Sai hankalin shi ya tashi, saboda annabi Ibrahim dattijan annabawa ne, kai kafircin, amma fata yake in akwai yadda Allah zai da kai yafe maka, yafe maka. Ina fata an gane. To malam yake cewa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi ta hanyar ainihin wato Abu Huraira. A cikin wani lafazi na hadisin annabi ya ce fala yu'zi jarahu, wanda yaddi yadda da Allah da ranar lahira kada ya cutar da makwabcin shi. Wa fi ba'd al-fadhiha, a wani lafazin falyuhsin min qiradaihi, ya kyautata hidimar bakon shi. In ka zo yi wa baƙonka hidima, idan ruwa ne ka nemo mai sanyi, idan nono ne ka samo mai sanyi, in abu ne da ake buƙatar zaƙi ka sa mishi abin zaƙi, yana daga cikin kyautata wa baƙo. As-sayyida Aisha ranar sallah sai ta sa aka yi mata kunun zaƙi, ga ta nan garwa guda, ta sa aka kawo kwalin siga aka ajiye. In ka zo kai gaisuwa, inna an yi sallah lafiya, an sha ruwa lafiya, an yi kaza kaza kaza, sai ta ce a zuba maka kunun zaki ka sha. In ta san ka a ku zubawa ne yana da shan suga sosai, ku zuba mishi sukari da yawa. Jama'a mun gane, wanda duk baya son baƙo baya son alheri, don wani abun mamaki, ƴan gari ba sa raya gari, baƙi ne suke raya gari. Don haka duk ɗan gari yana son baƙo ya zo. Baƙo ya zo a bashi gida, a bashi fili, a bashi gona, a bashi mata, sai ka ga gari yana ta haɓaka. Shi ya sa Madina ta waye gari ta fi kowane gari, saboda mutanen Madina suna son baƙo. In baƙo ya zo tsuma suke, abincinka kenan da za ka ci ka ɗauka ka bashi, ka ce ya zo ya kwana, kana roƙon ya taimake ka ya zo ya zauna rumfar kasuwa ka yi kasuwanci. Shi ya sa baƙo albarka yake zuwa da ita. Wani abin mamaki, baƙo yakan kawo rahama, yakan kawo ci gaba a gari, shi yadda abin da shi zai ɗiba ya fita da shi gari. Ina fatar an gane. Ka duba duk wani gari da kake jin ya rayu, to ya rayu ne saboda baƙi suna shiga suna fita a gari. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya ce muke. to wannan hadisi ya zo da abubuwa masu dama kwarai da gaske, shine nake so in bi waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya in tattauna su. Abu na farko da hadisin ya zo da su daga cikin abubuwan nan guda uku shine faɗin alheri, ko kuma mutum ya shiru ya bar duk abin da ba alheri ba ko. To malam ya ce wa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala, ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira har wa yau. Manzon Allah ya ce innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Annabi ya ce mutum zai faɗi kalma ɗaya bai san irin munin kalmar ba, wadda in ya zame ya fara gangarawa wuta, sai ya ainihin wato yi tafiyar da tafi nisa tsakanin gabas da yamma a cikin zamiya, sannan ya gangara cikin wuta. Kalma ɗaya za ka faɗi, baka san cewa kalmar wuta ba ce. Ranar kiyama in ka zame ka fara santsi ka fara santsi, sai ka yi tafiyar gabas da yamma, sannan ka gangara tsakiyar wuta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إلو منشان حديث إن شاء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات. كنجا اكسن wancan kuma akwai kalma daya da zaka fadi kana nan musulmi, kalma daya ce zaka fadi kai baka san darajar ta ba, ashe kalma ce mai daraja a wurin Allah, wannan kalmar sai ta daukaka darajojin mutum a wurin Allah. Kalma daya ce, kamar kace subhanallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani habibatani ila arrahmani faqilatani fil mizan khafifatani ala lisan. Kalmomi ne ga su guda biyu, subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahil azim, ba su da wahalar fadi amma suna da girma a wurin Allah in aka dora su akan mizanin lahira, kuma suna da nauyi. Akwai kalma daya da zaka fade ta baka damu da ita ba, kana ganin ba komai bace, amma sai kaga Allah ya daukaka darajojinka. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhtillahi la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Akwai kuma kalma daya da dan adam zai fadi bai damu ba, kana ganin ba komai, ashe musiba ce, sai ta wurga shi cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ga nassin alqur'ani ai ya zo da wata doka da yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Duk maganar da mutum ya furta wani mala'ika yana nan sunan shi raqibu atid, mala'ika ɗaya ne, sai dai suna biyu yake da su, don mutane su da dama suna kuskure suna cewa raqibu wani mala'ika ne daban, atidu wani mala'ika ne daban. A'a, raqibu atid din mala'ika ɗaya ne. Ai a cikin mutane ma akwai masu tagwayen suna, kamar suna irin nawa Muhammad Awwal, Muhammad Sani, Muhammad Mustafa, kaga suna ne na mutum ɗaya amma tagwayen suna ne ko. Ina fatar mun gane. To ire-iren wannan shi ma sunan shi kenan, raqibun atidun, sunan mala'ika ne ɗaya. Ka karanta littafin Alamul Mala'ikatul Abrar na Dr. Suleiman Al-Ashqar, sunan mala'ika ne ɗaya. To duk abin da kake faɗi yana nan yana rubutawa. To nan ne malamai suka yi sabani, shin komai mutum yake faɗi, wasu suka ce komai inda zai rubuta inda ya kai harafi. A'a, wannan harafi inda ya zai rubutu to ana rubuta, amma duk abin da ba zai rubutu ba to wannan ba a rubuta. To sahihiyar magana duk abin da ke rubutuwa mala'ikan nan na rubutawa. Ranar alkiyama kuma zai zo da kai gaban Allah, yadda ka san ma'aikacin gwamnati yana aiki a nan Yola Federal Secretariat, sai a ce an tura shi wata local government aiki, in ya je gama aiki ba zo da report wurin mai gida ba. To haka mala'ikan zai zo ya ce haza malatayya atid, ya Allah gashi na kawo, sai ja baya ba da wuri. Shine Allah ya ce wara al mujrimuna nara menene mali hadhal kitabi ko la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. a wannan lokaci ne dan adam sai ya duba littafin shi ya ga duk wani karamin laifi da yayi harara in kai sai an rubuta harara ba ka hararuwa da ba sai an rubuta saurare duk abin da ka saurara sai an rubuta abin duk da ka faɗa sai an rubuta shi yasa manzon Allah yake magana duk da ba a so ka ji in ka sake ka ji ta ranar alkiyama sai an narka dalma an dura a cikin kunnanka wasu sun koma gefe suna ganawa sai kai ka je ka kasa kunnanka mai gida yana hira da matar shi sai wata kishiya ta je ta saka kunne sai ta ji duk abin da ba a so ka ji karka ji abin da ba a so ka gani karka gani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ido yana zina baki nayi hannu nayi ya rage azzakari ya gaskata ko ya ƙaryata mecece zinar ido ya gani baki yayi magana hannu ya taba to haƙiƙanin zinar azzakari da farji ita kuma shine zai gaskata ko zai ƙaryata dan haka duk waɗannan gabobi da kake gani ba baki ba kadai baki yafi matsala ne harshe yafi hadari saboda hadarin shi malamai suka ce dubi inda aka saka shi can ciki aka kawo kusoshi karafuna duwatsu haƙora kenan aka rufe shi aka kawo fata aka nade shi amma sai ya fito ya fada sai yayi karambani yasa manzon Allah yace wani sahabi ka rike harshenka sahabi yace ya manzon Allah muka rike harshe da me zamu magana manzon Allah yace kai ce ba ka fahimtar magana abinda ake nufi kai taka tsantsan da harshenka manzon Allah yace babu abin da ke kifa mutane wuta da gaba ko su tuntsura gudi-gudi da baya su fada wuta irin harshe mafi yawancin yan wuta harshen su ne yake kai su mafi yawanci harshe ne yake kai su Allah ya kiyaye to daga nan ne sai fa malamai suka tabbatar da cewa to lallai sai mutun yayi a hankali ji abin da sayyidina Umar yace man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wanda di ya cika yawan magana to sai kuskuren shi yayi yawa wa man kasura saqatuhu wanda kuwa duk kuskuren shi yayi yawa kasurat dhunubuhu to zunubin shi zai yi yawa wa man kasurat dhunubuhu wanda duk zunubin shi yayi yawa kanatin naru aula bihi wuta tafi dacewa ta ci shi fiye da komai kaga daga harshe magana a zauna ana hira ka fi kowa surutu ƙarya manzon Allah yace sayyidina Umar yace kaji dai in surutun kai yawa kuskure zai yawa idan kuskure yayi yawa zunubai za su yawa idan zunubai suka yi yawa to wuta tafi dacewa ta dace da wannan mutum Allah ya kiyaye wa kana abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya akhudhu lisanahu sayyidina abubakar yakan kama harshen shi wa yaqulu sai yace hadha awradani almawarid wannan harshe ya saka ni cikin rigingimu da yawa ka duba da kyau ka gani ko gaban alkali aka kai ka in kana da ladabi harshen ka ya iya magana sai ga alkali ya ji tausayin ka amma in kana da galatsi fa in aka zo aka yi maka hisabi aka ce to an daure shi sati biyu in ka ce to ranka ya dade ina neman taimakon ka dai a ji tausayi na ina da iyali ina da kaza kai ladabi alkali yakan ce to shikenan an mai maka da abin tara je kaka nemo 200 ba wani sai ya daga 200 ya biya maka a wurin ba amma aka ce an daure ka sati biyu kace au sati biyu a saka ka wutar jahannama a jefar da mabudin mana kaga dai harshe ne yake aiki ina ba ta gane saboda haka in ka iya harshen ka sai kaga baka shiga rigingimu da yawa amma in duk abin da yazo wa harshen ka zaka bar shi ya fadi to in Allah ya so da wahala a cikin mako guda kwana biyar ba ta rinka zama maka asal ba ko a kurkuku kwana biyu kuma kana nan a kotu ko a police station Allah ya kiyaye gashi bari ku ji Ibn Mas'udin kuma cewa ya wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma 'alal ardi ahaqqu bi tuli sijnin min lisamin al-lisan yace na rantse da Allah wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi a duk duniya ba wanda ya kamata ya zauna a kurkuku ya dade irin harshe harshe shi yafi kamata ya zauna a kurkuku ya dade saboda jan magana da yake yi to jama'a kun ji bangare na farko na wannan hadisin kenan wanda yake magana akan mutun ya fadi alheri ko kuma ya yi shiru kuma ku duba da kyau jama'a wallahi shari'a ta baka alherai masu yawa da zaka rika fadi akwai alherin da yafi alqur'ani ne? Babu. To ka zauna kai alheri, ka karanta alqur'ani, kai zikiri, kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai wa iyayenka addu'a, yanzu ka auna ka ga duk abin da yake alheri ne, wallahi shaytan ba zai bakka ba. Zaka yi ashar guda 10 a yini, amma da wahala shaytan ya barka ka bude baki ka ce Allah ka ji kan iyayena, da wahala ka auna da kyau ka gani. A wuni sai kai ashar 10, amma ba zai barka dan ya san akwai rahama in kai wa iyayenka addu'a, to ba zai baka kai ba. Amma ya san akwai musiba in ya baka kai ashar, sai ga duk abin da aka taba ka kai ashar. Amma ka bude baki ka ce Allah ka gafarta iyayena, sai ga kai mako guda baka faɗi wannan ba. Ina fatar an gane. To abu na biyu kuma shine mutunta bako ko mutunta makwabci ko. Malam yace wa fi sahihaini, yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim, an ibn Mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu su'ila, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zamu, ya manzon Allah wannan zinubi yafi girma? Qala, sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah kishiya a halin Allah shi ya halicce ka, Allah shi ya halicce ka shi kadai, amma an ka tashi bauta mishi, sai ka bauta mishi tare da wani, to kai zinubi mafi girma. Kila thumma ayi, sai aka ce manzon Allah, sannan sai wanne kuma? Qala, sai yace an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka, ka kashe danka saboda kana tsoron talauci, kai ya ci abincin ka, kai ya cinye maka abinci. Kila thumma ayi, aka ce sai me kuma? Qala, yace an tuzaniya halilata jarika, sannan kai zina da matar makwabcinka. Dukkan zina zina ce, amma wata zinar ta fi wata muni. Mutumin da ya zina da uwarshi ya yi zina mafi girma, haka mutumin da ya zina da ƴarshi ko ƙanwarshi ko makamantan haka. To zina da matar makwabci, bayan laifin zinan akwai kuma cin amana a ciki. Ina fatar an gane. Shi yasa masu mutunci na da, wallahi matan makwabtansu ma ba sa kallo, ba zai zauna a kofar gida wai yana haska matan mutane da touch light ba. Mawaki ne a jahiliya Zuhair yake cewa wa aghuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati maswaha, yace wa aghuddu tarfiya, yace nakan rufe ido na in badat li jarati, idan matan makwabcina ta zo za ta wuce sai in kauda ido na, hatta tuwari jarati maswaha, har sai makwabciyar ta har sai ta wuce sannan zo ina kallon gurin. Wannan makwabci jahiliya ne fa, wannan ma ba musulmi bane, amma yace ba zai kalli matan makwabcin shi ba, in ta fito kau da kai yake har sai ta bata. Sannan mata masu mutunci tace ta zo wucewa gaban mazajen makwabta, sai gyalanta ya fadi, ba za ta saki jikinta haka ta dauka ba, tace sai da ta kara fuskarta, saqafan nasifu wa lam turid isqatahu fatana walathu waltaqatna bil yadi, yace matar makwabci na ce gyalanta ya fadi a gabana, sai ta ji kunyar ta bari mu ga fuskarta, sai ta sa hannu ta kara fuskarta, ta sai ta sa ɗaya hannun sai ta dauko gyalan ta rufe fuskarta. Waɗannan duk jahiliya ce fa jama'a, a jahiliya ne suke da wannan mutuncin jama'a. Yanzu ya zama a musulunci jama'a babu mutunci? Makwabci yana son ya ga matan makwabcin shi wanda iri ce? Yaya zai iya neme ta? Wani bala'i makwabcin zai fada har matar ta zo tana neman taimako ya amfani da wannan ya nemi matar makwabcin shi? Wannan haramun ne jama'a sam, wallahi idan mutanen zamani ba su daina waɗannan abubuwan ba, waɗannan musibu da suka taso ma ƙasashen duniya jama'a, Allah kar mu taɓa tunanin mun fi Iraki imani ne, wallahi sun fi mu imani, ƴaƴan sahabbai ne, jikokin manzon Allah ne a garin cike, amma kuna ga bala'in da suka fada. To zunubi ne yake kawo haka fa. Allah yana cewa ma wa ya'fu an kaseer, dan ma Allah yana yafa mafi yawanci, da Allah ya nemi mana tit for tat, da duk abin da muka yi wa Allah sai ya rama. Wallahi yace ma taraka ala zahariha min dabbati, da babu ko kwaro yanzu a bayan kasa. Waɗannan kasashe Filistin, Iraki, Kashmir, wallahi alazim bayan Allah ne salihaini, zunubi ne yawa, shine sai Allah yake kama mutane da zunuban su. Shi yasa kada dadi ko wadata, manzon Allah ya faɗi yace wallahi bani jin tsoron talauci, ba za ku yi talauci ba, yace al'ummar shi ba talauci, yace amma kuɗi nake tsoron in suka zo muku kuma sai ku lalace ku ta kashe junanku. yanzu kana da kuɗi ɗan ka fata yake ka mutu, in ka ƙi mutuwa sai turo ƴan fashi su kashe ka, a kwashe kuɗin a raba, ya ƙosa ya ci. Allah ya kiyaye, Allah kuma ya tsare. وفي صحيح البخاري اتكن صحيح البخاري عن ابي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يجي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه ان الله يجي نارنتي ده الله باي ده ايماني نارنتي ده الله باي ده ايماني نارنتي ده الله باي ده ايماني سو uku ان الله لافيا واني ne wannan bai da imani. Manzo Allah yake duk wanda makwabcin shi bai amince da shi game da sharrin shi ba, in har makwabcin ka zai kwana ya tashi yana tsoron wannan sharri zaka yi mai, Manzo Allah yake baka da imani. Ka bar makwabcin ka ya kwana cikin aminci, ya tashi cikin aminci, baya tunanin wani sharri daga gare ka, to alamar kana da imani kenan. Amma har ya kwanta yana tunanin to yau kuma me zamu ji da daddaren nan, Allah ya kiyaye, Allah ya tashe mu lafiya, abin sai da addu'a. Makwabcinka yana tsoron sharrinka ya kwana ya tashi haka, manzo Allah yake baka da imani. Ko kwana kake salati baka da imani, saboda so ake makwabcinka ya kwana cikin aminci har in musiba ta fado mishi ya kira ka ka zo ka taimake shi. Allah ya kiyaye. Dangane da matsalar mutunta makwabci da girmama makwabci, jama'a bari ku ji abin da Allah yake. Allah yake wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء آية 36. الله يجي كبوتا والله شي كدي كركو هذا شي دكومي إياكم كوتا تامس هكا عبد الله بن مسعود بن عباس يجي abubuwa uku a musulunci tagwaye ne, in ka zo da ɗaya baka zo da ɗan uwan shi ba Allah ba zai karba ba. Abubuwa uku, duk ibadar da kai wa Allah in baka kyautata wa iyaye ba Allah baya so. Duk sallarka, duk salatinka, duk ibadarka, in zaka kwana kana sujuda ɗaya, idan dare ɗaya zaka sauke alqur'ani, amma kana wulakanta iyayenka, kana cin mutuncin iyayenka, iyayenka ba su jin daɗinka, Allah baya son ibadarka. Bautar Allah tana tafe tare da kyautata wa iyaye. Dole mutane su gane haka. Babu wani addini na musulunci ko wata fahimta ko wata sunna da ta ce ka wulakanta iyayenka. Allah ce wajibi ne, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Allah ya ce yana wa dan adam wasiya kyautata iyayen shi. Amma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun wala tuti'hum. Idan suka yi jayayya da kai akan abin da ilimin ka bai kai ba, Allah ya ce anan kar kai musu ta'a. Amma sai marmaza ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, amma fa ka kyautata musu a duniyar nan. Da babanka zai ce siyo mishi giya, sai ka bashi hakuri, kar ka zage shi ka ce tsohon banza ka tsofa kana shan giya ka lalace, a'a sai ka samu kalmomi na mutunci. Ababa ina laifi a samu nono yogurt mai sanyi a kawo maka, ba komai bari ina zuwa dai, ka je ka samo balangu da nono mai sanyi, to baba ga abin da ya samu. Amma kai hakurin waccan kalmomi masu dadi, ka ji Annabi Ibrahim yadda baban shi yake gaya mu, zagin shi yake, amma Annabi Ibrahim ya tashi kalmomi yake gaya mishi na ne, na nasiha, ladabi yake mishi. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alayka fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wama tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi innahu kana bi hafiya. Uban ine mai yake zagin shi yake la'anta shi yake, amma sai da ya bar uban ya gama, ba sai canjin kalma ba ma, yana fade yana fade, sai da ya bar shi ya gama, sai ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba, zan yi maka addu'a, Allah yana jin addu'ata, amma zan tafi in je in bautawa Allah, in roki Allah, Allah ya yafe mu. Wannan irin karamcin da Annabi Ibrahim yayi wa baban shi tare da uban ya wulakanta shi, sai Allah ya bashi ansa, yace falamma atazalahum wama ya'budu da Yaqub, to Yaqub ba dan shi bane, bushara ce, sai Allah ya bashi Annabi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Tun kafin a samu cikin Annabi Ishaqa, saboda yawa iyayen shi biyayya, sai Allah yace zan baka da nagari, shi ma dan zai haifi nagari, kai dukansu ma annabawa ne saboda bai wulakanta iyayenshi ba. Shi yasa idan babanka ya fi Bush kafirci a wannan zamani, kalmomi na ladabi, saboda akwai haqqul ubuwa, haƙƙin uba baya faduwa, domin ba haƙƙi ba temporary bane, haƙƙin permanent ne, dan jinin da ke gudu a jikinka nashi ne. To akwai sanda zaka rabu da wannan jinin, to har abada kai nashi. Duk abin da ya raba ku daga baya yazo, to sai abu a hankali a rabu lafiya. Kaga dai Annabi Ibrahim Qur'ani ya bamu labari, amma duk da yadda uban yawa Annabi Ibrahim, wallahi Annabi Ibrahim har ya mutu yana mai bakin cikin baban shi ya mutu akan kafirci. Manzon Allah yake duk da haka ranar alkiyama Annabi Ibrahim ba zai gaji ba, saboda Annabi Ibrahim yana da tausayi. Manzon Allah ya siffanta su sayyidina Abubakar, yace Abubakar kamar Annabi Ibrahim da Annabi Isa. Annabi Ibrahim da Annabi Isa suna da taushin zuciya, kai shegantaka ka duk abin da zaka yi suka zo sai to ya Allah in an yafe mai ma dai ba asara akai ba. Amma Annabi Nuhu yanzu yace duk ai bombin din kowa da kowa, to siffar sayyidina Umar kenan. Ina fata an gane. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ranar alkiyama manzo Allah yake zai hadu da baban shi, an dauki baban an mutsutsuka shi a ƙasa, an bashi wahala, an kadake shi, za a tafi da shi wuta. Sai Annabi Ibrahim yace kaito ya Allah, kai alƙawari tun a duniya ba za ka wulakanta ni ba ranar alkiyama. Annabi Ibrahim yayi addu'a, me yace? Wala tukhzini yawma yub'athun, ya Allah ka wulakanta ni ranar alkiyama. Allah ya amshi wannan addu'a. Sai Annabi Ibrahim yace ya Allah, ka ce ba za ka wulakanta ni ranar alkiyama, wani wulakanci ya wuce ga babana an yi mutsu-mutsu da shi, yanzu za a kai shi wuta. Sai Allah ya ce wa Annabi Ibrahim, ka kauda kanka, wannan matsala ta fi ƙarfinka, saboda shirka ta shiga ciki. Idan shirka ta shiga ciki, to yanzu kuma ba wanda ya isa ya sa baki, an fusatar da Allah, an yi laifi mafi girma. Aka ce sai a ɗauki uban Annabi Ibrahim sai a wurgi da shi cikin wuta, a ce wannan matsala ta fi ƙarfinka, kai shiru. Abinda nake so in faɗi muku jama'a, kun ga har kiyama Annabi Ibrahim bai haƙura ba, gwagwarmaya yake ya za a yi dai mahaifin shi ya samu rahama. Haka ake so ka zama kana jin tausayin mahaifinka, ka zama kana jin tausayin mahaifiyarka. Idan kana da wannan tausayin a zuciyarsu, a zuciyarka game da su, ka sani da cewa fa wani nau'i ne na abin da suka yi maka kana ƙarami. Idan kana ƙarami, in ka ga dama yau gidan nan ba za a yi bacci ba, kuma ba za a yi ba kuka, za ka fara yi, ba dai nono bane a baka ka ce ba za ka sha ba. Duk abin da za a baka ƙara kuka zai sa ka. Abin da kake so kowa ya kwana a tsaye a gidan, kuma kowa a tsaye zai kwana, sannan sai ka yi bacci, sannan kowa zai kwanta. Haka ne ko ba haka ba? Amma saboda tausayinka, in suka jefar da kai bayan gida ba sun huta ba, ba sun huta ba riba, gani wannan suka jefa ka kafin karfe 3 na dare an manta da labarinka. Amma ba za su yi ba. Duk duniya in za a kika, ita uwar za ta ce tana tare da kai. Haka ne? To idan ta kwanta ta mutu, yauwa take jira ya tuna da ita. Kai tun baka tuna da ita ba, ka ci amanarta. Shi yasa dan uwa kada gari ya waye, rana ta fito ta fadi, baka bude baki ka ce Allah ka ji kan mahaifiyarka, Allah ka ji kan mahaifinka, Allah ka ji kan mahaifanka, ba wani abu da ya wuce wannan. Sayyidina Abu Hurairah yace kullum a kabari Allah yana nunawa iyaye alheri na addu'a, sadaka da yaya suka yi musu, wane shi ya miki kaza, wance ita ta miki kaza. Ba wai abin zai je musu bane unidentified, ba abin zai je musu a rufe bane cewa danka yayi maka, a'a danka wane shi ya maka wannan addu'a, yarka wance ita ta maka wannan sadaka. To mamaci abin da yake zuwar mishi kabari jama'a ya zama mishi babba, ba karamin abu ba, babban abu bane. Da a gidanka zaka yi hikima, ka cewa matarka kullun kika dafa abinci kwano daya ki yi sadaka, wannan sadaka zuwa ga mahaifana da suka rasu. Kullun gidan nan koyaya za a ci, amma dai a samu ɗaya da za a fitar, wannan sadaka ga mahaifina ne. Kullun za ka samu lada haka, kuma Allah ba zai barka haka ba, kai ma sai Allah ya baka wani ɗana gari da zai maka haka. Dan ka'ida kamata dinu tudan yadda kai haka za a yi maka. To abu na farko kenan da Abdullahi dan Abbas yake cewa abubuwa biyu, biyayyar Allah sai da biyayyar iyaye. Yace duk inda sallah ta zo kuma da zakka ta zo, aqimus salata wa atuz zakata. Abu na uku shine me? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. duk da'a ga Allah sai an hada ta da da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace waɗannan abubuwan guda uku tare suke tafiya saboda haka jama'ar musulmi wallahi gyaruwar addini ita ce gyaruwar waɗannan abubuwa ka bautawa Allah ka kyautatawa iyayenka kai sallah kai zakka sannan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu rahama ranar alkiyama sai Allah yace wa bizil qurba dangi na kusa ma a kyautata musu yan uwanka kana da su ka kyautata musu dan yan uwa dinnan jama'a kowa da su yake alfahari yau in ka daga a garin nan baka da kowa ko aure ka tashi sai a ce bai da kowa ba ko mutuwa kai sai a ce ba a san daga inda yake ba ashe dangi suna da dadi ko to in ka samu kadan dinnan ka dan rarraba musu shi yasa manzon Allah yace yana daga cikin sunna ko rasuwa mutun yazo yayi wasiya ga dangi danginka da ba za su gaje ka ba sai ka ce wa ƴaƴanka da masu gadanka da Allah in na rasu kudi duka za ku ba dangi na da ba su da gado kana ƙara zumunci da dankon zumunta tsakaninka da danginka kenan za su ce ai ko da yazo rasuwa bai manta da mu ba wane yana da zumunci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace kalmar zumunci ar-rahimu daga sunan shi ce ar-rahmanu wanda duk ya yanke zumunci Allah zai yanke shi daga rahama ba kyau yanke zumunci da mutum dangi na kusa a kyautata musu Allah ya rufa maka asiri dibo ƴaƴan ƴan uwanka zuba su a makaranta Allah ya rufa maka asiri ƴan uwanka wacce tana gidan miji a sai injin nika a aika mata wancan a sai injin markaɗe a aika mata wani a sai fridge a aika mata wancan keken ɗinki wancan jali take so dukka ka rarraba musu ina fatar an gane a kyautata wa dangi sannan ziyara danginka suna gurin waɗannan na fofore waɗannan suna gire waɗannan suna kaza ka rinka ɗiban ƴaƴanka kana zuwa kana ziyararsu sai su ji suna jin daɗi su ma suna da wani ɗan uwa a nan Jimeta ko a Yola yana sadar da zumunci sai kaga ƴaƴanku sun taso suna zumunci amma yanzu duk wanda ya taso ya koma bariki shikenan ya manta da dangin shi na ƙauye idan ƴan uwan shi na ƙauye ma suka zo ba ma ya san a gane waɗannan ƴan uwan shi Allah ya kiyaye waliyatama hakanan marayu Allah yace a kyautata wa maraya shi maraya da zaka kyautata a dinnan baka sani ba mai yiwa kai ma an jima naka su zama marayi zama maraya ba wahala yanzu ne da ka mutu shikenan ayyanka su zama marayi a kyautata musu jama'a wal masakin da miskinai talakawa ba su da shi a kyautata musu wal jari zil qurba da makwabci na kusa wal jari junubi da makwabci na nesa malamai suka ce wasu suka ce ai makwabci ana nufin gida 40 dama gabas yamma kudu arewa sai dai hadisin da yazo akan haka ba tabbatacce bane abinda aka dauka makwabci shine abinda dabi'ar mutane ta dauka makwabci su waye makwabtanka kai ka san makwabtanka ai mutumin da ke nan Yola kam yana da wahala ya dubi mutumin da ke Jimeta can yace wannan makwabcin shi ne kaga ba ya san ba makwabtaka ba amma wanda yake nan ga katanga ko layi ɗaya ko anguwa ɗaya wannan makwabci ne sai a kyautata mishi na kusa da ainihin na nesa to wanne ne na nesa kenan shine wanda yake nan Yola wancan yana Jimeta wancan yana Gire duk waɗannan makwabtaka ta hada su sai dai akwai nisa da juna domin da sun fita daga Adamawa in suka tashi duk ƴan gari ɗaya kuma za su ce ina fatar an gane to sai a kyautata wa juna wasahibi bil jambi da kuma aboki wanda yake kusa da kai wabni sabili da matafiyin yazo yace a taimaka mishi sai a taimaka mishi وما ملكت ايمانكم هكذا بايونكو فدان سكي مكو ايكي ا غيدا ان الله لا يحب من كان مختالا الله بايا سن مي تاقما فخورا مي الفهر ني جي دكان شي الله بايا سن مي جيرمان كاي جماعه كون غا wannan aya tana magana haqqoqi da yawa amma daga ciki tana magana haqqoqi zuwa gawa haqqoqi zuwa ga makwabta ta karfafi magana akai an fahimci wannan da kyau ko sai malam yace wa fi sahih al-bukhari an aisha qalat qultu ya rasul allah إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا عائشة تقول إن هذا موقف تابو دابيو يا منظوم الله إذن الهيري يزوزوها قوازم فكبات دا الهيري فإنشي واند جدنش يفكو سدناك واند قوفش تكفو سدناك ما أنا موقف تاما وانا موقف تيني وانا موقف تيني amma wane yayi nisa wane yana kusa don abu yanzu wanda ba da rarraba gaba daya waye kamata a ba sai a ba na kusa Abu Dharr yace manzon Allah yayi mai wasiya akan cewa duk sa'ad da za a yi farfesu a gidan shi a yi farfesun nan a zuba romo da yawa saboda a kula da makwabta a dan kai musu su ma su dandana wani daga bana sai bada yake cin nama, Allah wani daga bana sai bada yake cin nama. Don haka zo za a yi farfesu a gidanka, sai ka ce a zuba romo da yawa, sai a dan kai ko yanki biyar ne, yanka biyar na nama, a zuba romo mai yawa, a dan ka burodi a dora akai, a ce gashi akai wasu wani. Sai kaga makwabtanka, manzo Allah ya ce ku rinka alheri, kyauta tana maganin kiyayya. Ka auna da kyau ka gani duk wanda ke kinka ka kawo ka bashi, gobe ka kawo ka bashi, jibi zai kaje ka samu ya cire riga ana zagin ka, yace zai dambe, zai shahada, zai shahada a kanka saboda jiya da shekaran jiya ka bashi. Ina fata an gane. Sannan daga cikin haƙƙin makwabtaka, manzo Allah yace la yamna anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, kana da gida makwabci yazo zai yi gida, yace zai kafa katako ko azara cikin gidanka, sai kace ka kafa. Manzo Allah yace karka hana shi ya kafa. Abu Huraira yace mali arakum anha mu'ridina, me yasa ga abin da annabi yace amma ba ku yarda, yace wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum, in ba ku bar makwabtanku sun kafa ice a jikin gidanku ba, yace zan dauki ice buga muku a kafada. Duniya mecece duniya jama'a, zaka gama gyara ta kakaf, sai ka gama gyara ta gaba daya, sai mala'ikan mutuwa yace lokaci yayi kuma, ba shikenan matsala ta kare ba kuma. A cikin wani hadisi manzo Allah yake annabi bai gushe ba ya nemi wasiya game da makwabci har sai da ya tsammaci cewa ko dai makwabci ma zai gaji makwabci ne ranar alƙiyama, sai da ya ce cewa ko makwabci zai gaji makwabci ne, saboda mala'ika ya matsa ya ne cewa annabi ka kula da haƙƙin makwabci. Manzo Allah ya hana a cutar da makwabci, amma wasu mutane ba sa jin wa'azi, ba sa jin magana. Waɗannan sahabbai ne biyu, wannan yana da makwabci, wannan ya ce cutar da shi, ya kuntata mai, ya matsa mishi. Sai annabi ya ce to ka kwaso kayanka gaba ɗaya ka fito kofar gida, ya kwaso kaya, gadaje, katifa, cushions, komai ya zo ya tattara a kofar gida, sai zaman shi da shi da matan shi da ƴaƴan shi. In jama'a anguwa suka zo cewa a malam wani lafiya ka fito da kaya zaka bagari ne, yace a makwabci na ne ya jabe ni, anyi ya bari yaki, shine annabi ya ce mu fito da kayana da iyali na mu zauna anan mu bar mai gidan. Ya ce kai Allah ya tsine mishi albarka, sai a wuce shi kuma makwabci yana tsaye yana ji ana ta tsine mini albarka wannan ma kai yana, yace to Allah wadaran shi, sai ce don Allah wani wallahi na daina, don Allah ka kwashe kayanka ka koma gida. Ba kyau jama'a cutar da makwabci, babu kyau wallahi. Allah ya mana ce muku abu na uku, manzo Allah yace a girmama bako, ko a girmama bako. To haƙƙin makwabtaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da bako kai, yace bako in yazo kwana uku dole a yi mai liyafa, ko dole a yi mishi liyafa kwana uku, abinda ya bi bayan kwana uku kuma in ka so zaka ce to bawan Allah haƙƙinka ya kare fa, sai a yi gaba kuma in kaga dama to aka ce kuma zaka ci gaba da bashi ya zama sadaka, amma dai haƙƙin shi kwana uku. Ina fata an gane. To Allah ya kama wani zamani yanzu mutum zai iya zuwa wurinka baka san shi bai zama bakonka, a da duniya tana da tsarki, duk wanda ya zo zai ku kwana daki daya, amma yanzu baka san mutum ba kaga dole kai bincike saboda duniyar ta rikice. In ba haka ba kowanne bako ya zo ya ce maka kaza kaza, ai zaka waye gari wata ran kuma an sace ƴaƴanka wata ran, dan wani mai sace ƴaƴan sai ya zo maka da rauni da carbi a hannu, sai maka shi wani wali ne daga ƙauye kaza 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 kaza, ya zo ya damfare ka, ba abin da yan damfara ba sai kaga dole sai da takatsantsa. Allah ya taimaka. To alhadisu sadisu ashara, Bahaushe ya ce zara ba ta barin dani kaɗan kaɗan, kun ga ana cin littafin nan yau, gashi muna kan hadisi na 16. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama awsini, wani mutum ya ce wa manzon Allah kai min wasiya, qala manzon Allah ya ce la taghdab, kar kai fushi, faraddada miraran, ya ta maimaitawa yana cewa kai min wasiya, shi mutumin ca yake yi annabi yana ce mai ne kai hakuri kar kai fushi, zan yi maka nasiha, zan yi maka wasiya, amma shi ko annabi yana nufin kar kai fushi ita ce wasiya, fushi shi ne tushen duk wata asara, duk abin da ya faru kar kai fushi. Aure ka je nema sai aka ce ba za a baka ba, kar kai fushi, sai ka ce Allah ya sa albarka. Da zarar wannan auren ya samu matsala, sai a ce ina mutumin nan da yaji ba zai rasa ba ya addu'a a nemo shi, ba haka bane, saboda ba kai fushi ba, amma an kai fushi ka ce a sai da kuka wahalar da ni, to ba za a auren ba, sai dai mu kare a kotu. To in can ba ta samu ba za a nemo ka? Ba za a nemo ka ba, kuma kana so. In ka je neman wata alfarma aka ce yi haƙuri, sai ka ce to ka zauna kai bacci ka shafe wata kai kaza kai kaza kai kaza, har a kira ka a ce zo. La taghab, kar kai fushi, ma'ana fushi daga sheɗan ne. To sheɗan yana amfani da fushi akan ɗan adam don ya sa shi asarar alherai na duniya da lahira. To sai annabi yake cewa babbar wasiyar ita ce la taghab faraddada miraran, sai mutumin yana ta maimaita tambayar ausuni, ni dai kai min wasiya. Qala la taghab, manzo Allah yake kar kai fushi. Rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari yarwayo ainihin wannan hadisi. الامام جعفر ابن محمد يتي الغضب مفتاح كل شر فشي شيني مبوطن دو وني شر. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمه هكا تشو عبد الله دان مبارك الله غفرت مالك كاي مانا بيانين كيكياور طبيعه اما ا cikin kalma daya. قال سي يتي ترك الغضب كيكياور طبيعه ايتاتشي برن فشي كدا كاي فشي. وقد فسر الامام احمد واسحاق بن راويه حسن الخلق بترك الغضب ولنن من يمالمي سو الامام احمد ده اسحاق suka ce kyakkyawar dabi'a abinda ake nufi da ita ita ce barin fushi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ko dai zama wannan maganar kamar yadda malai yake cewa fa qawlu sallallahu alaihi wasallama liman istawsahu la taghab yahtamilu amrayni ahaduhuma an yakuna muraduhu al-amru bil asbab allati tujibu husn al-khuluq من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكذا كف الأذى والصف والعفو وكظم الغيظ والطلاق والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجبت لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يجي وانا متون ديني مي مي وصية النبي يجي كيف يشي مي وانا مغانا تكيني ko dai ta zan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ka ɗabi'antu da kyawawan halaye waɗanda kyawawan halaye suna hana ka fushi, wato sai ya zama sababin fushin in ya zama ɗabi'arka to fushin ma ba zai zo ba kenan. Kamar waɗanne irin ɗabi'u? Malam yace kamar ɗabi'ar karamci, kyauta, alheri, haƙuri, kunya, tawali'u, juriya, sannan kuma da ainihin kawar da duk wani mugun abu, da yafewa, da kau da kai, da kame fushi, da kuma sakin fuska, da fada wa mutane alheri, da makamantan haka. Domin duk wanda yake da irin waɗannan ɗabi'un, to yana da ɗabi'un da ke hana fushi. Duk wanda ke da haƙuri da juriya, kun ga tun farko ma fushin ba zai zo ba, tunda yana da haƙuri. To ko yanzu annabi yana cewa mutumin ya samu ɗabi'u irin ɗabi'un da ke hana fushi. Wasani ko kuma an yakuna al-murad لا تعمل بمقتضى الغضب اذا حصل لك ذلك اذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. ko idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ji abin da fushi ke saka to kar kai. Yanzu misali daga cikin inda aka fi ko ina sakin aure a duniya, statistic research, field research, shine arewacin Najeriya. An fi ko'ina sakin aure a duniya a arewacin Najeriya. Me ya ja haka? Shin matan ne suke da rashin biyayyar ko kuwa mazan ne ke da yawan fushi? Mazan ne ke da yawan fushi. Dan abu kaɗan a arewacin Najeriya sai ya ce na sake ki saki uku, wani ma ya ce dubu, wani ya ce ba ni baki har gaban kiyama. Ko'ina ne gaban kiyama uku? Saboda ran shi ya ɓaci. Sakamakon wannan ɗabi'ar ta fushi ta haifar da ƴaƴa da yawa yau sun taso gidajen da iyayensu ba sa zaune a gida. Kuma saki da kayi shi cikin minti biyar sai ka dawo sai ka ga meye ma ya haɗa ni? Meye ma? Dan ka ce in kika buɗe ƙofar nan a bakin aurenki, to dan Allah ne ya ja kawai daga buɗe ƙofa ka ce a bakin aurenki? Madadin ka ce in kika buɗe ƙofar nan to zan bar miki gidan. Ka bar mata gidan ai yafi sauki. Amma in kika buɗe ƙofar nan a bakin aurenki, ita kuma sai shedan ya ce mata a shi din mai buɗe ƙofar mana, shi din ne shi kadai, kin manta samari 17 suka neme ki. Sai ta je sai ta buɗe, da ta buɗe shikenan sai a ta wurin malam mai fatawa. Allah gafarta malam, ya ce kaza, ya ce sai malam ya ce aure ya saku. to yanzu ya baya dama an taba yin biyu baya to shikenan ba aure sai a kwashe kaya kuma sai ta koma tana tunanin wai menene ma ya ja shi kuma yana tunanin menene ya ja madadin in matarka ta bata maka rai in ka rasa yadda zaka yi sai kai fushi ka bar mata gidan haka sunna ta ce sayyidina ali fatima ce ta bata mishi rai wannan dalili ne akan ashe kowane ne kai sai matarka ta bata maka rai in ba haka ba fatima za ta bata mijinta rai amma dabi'a ce zaman tare ne bahaushe ya ce zo mu sauna zo mu saba harshe da haƙori ma da ake haɗin kai a duniya ana sabawa ka duba harshe da haƙori in ka jefa alewa harshe bai isa ba sai haƙori ya tauna sannan shi kuma ya auna ta ciki kaga haɗin kai suke suna maganin duk abin da ya zo amma wata ran sai kaga an samu harshe ya cije shi amma sai a koma a huce goban alewa ta sake zuwa ba sai a sake nike ta aiki tare ba haka bane haɗin kai dole sai an yi haƙuri jama'a na fata an gane to saboda haka sayyidina ali ya samu matsala da fatima sai ya fushi ya bar mata gidan dan ka san sahabbai mutanen kirki ne sai bai tafi gidan karuwai ba subhanallah sai bai tafi club ba sai bai tafi wurin karta ba sai ya tafi masallaci ya kwanciya shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ziyarar gidan ishi aka ce yana cikin sunna kai dattijo ka rinka zuwa gidan da ka aurar da yarka kana bincika ta yaya halinki yaya halin mai gidanki ya kike zaune da kishi yake yaya kaza to ki haƙuri sayyidina Umar aka ce yakan shiryo ya taho ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ƴa a gidan ya ce mata Hafsa yaya rayuwa ya ce rayuwar ba daɗi ya ce to a ƙara haƙuri ya ce manzo Allah ya fi nuna yana son Aisha sai ya ce ki ƙara haƙuri idan yana nuna yana son ta in ma ya sai mata wani abu wanda ke bai sai miki ba kar ki tada hankali ina so ki zauna lafiya ki faɗa mini ni babanki da nake tireda nake koli dan abin da nake da shi sai in siya in aiko miki amma ki zauna lafiya wallahi idan da dattawan yau suna yin haka aure zai rabu wajen mutuwa amma an bar kowace ƴa ta zauna da tunaninta to sayyidina manzo Allah ya zo gidan Aisha gidan abin nan Fatima ina ne gidanki Aliyu sai tace mun dan yi fada ne kuma sai ya fishi ya fita nace to ya tafi din manzo Allah ya samu wuri ya zauna yace aje a nemo Aliyu ana yawo sai ga Aliyu a masallaci wannan mutum ya dawo yace manzo Allah na ganshi a masallaci yana kwance manzo Allah ya taso da kafar shi ya zo wurin Aliyu Aliyu yana kwance wallahi kowaye kai sai mace ta bata maka rai Allah kar ka taba tunanin wai ni na fi karfin kaza saboda ni ne mai martabawa ne ni ne akramakallahuwa ne ni ne honorable kaza wallahi mata gwamnati ce mai zaman kansu eh mata gwamnati ce sai kai hakuri kowaye kai sai ta latsa ka ina fatar an gane saboda haka yaya manzo Allah ya zo ya tashi Aliyu ta rikita shi gaba ɗaya in ka fito mata ka tabata maka ne rikicewa kake gaba ɗaya an rikice ya zo ya rubda ciki ya tara ƙasa ya kifa kanshi sai da manzo Allah ya zo ya tashe shi yana kum ya abu turab sai sayyidina Ali ya tashi ya ce bai taba jin suna mai daɗi irin wannan ba da manzo Allah ya gaya mai ka tashi baban turbaya ya tashi ya kama hannun shi ya je ya sulhunsu suka ci gaba da zama lafiya sayyidina Umar wata ran ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi ta tayar mai da hankali yace mu mutanen makka in muka yi wa matan mu tsawa sai su shiru mutanen madina ko in kai wa matar ka tsawa sai ta daga maka yatsa yace da muka dawo madina sai matan mu suka fara kwaikwayon halin matan madina yace wata ran na shigo gida ne wa mata ta tsawa ita ma sai ta mike tsaye nace a ni ina mai gida ina magana kina magana tace yo kai din me me aka yi aka yi ka ka wuce kai ba Umar bane kai to manzo Allah ma a gidan shi ana yi mishi balle kai almajirin shi wani abu ne kuma ina sayyidina Umar ya taso ya zo ya tambaye shi wai da gaske kuna faɗa da manzo Allah tace eh har ma mu yi gaba mu daina magana da shi huni ɗaya kwana biyu ma ba ruwan mu ba ma magana da shi yace kin shiga uku kin kade yace ko kowa ta yi faɗa da manzo Allah ke karki faɗa da manzo Allah waɗannan abubuwan jama'a ina kawo mana su ne dan mu yi hakuri da rayuwa statistic research bincike ne na ilimi kididdiga ya nuna cewa duk duniya arewacin Najeriya ta fi ko ina zawarawa saboda mu mazan ba mu da hakuri kuma wannan binciken ya faru bayan iyayenmu ne domin iyayenmu sun yi hakuri kuma kullun ina tara mata ina musu wa'azi ne matan yau ina ce musu ku yi hakuri
uwayenmu da muka tashi muka gansu a ɗakin iyayenmu maza ba daɗi suke ji ba haƙuri suke, haƙuri ne kawai, babu wata rayuwa da take da daɗi a yau. Ka je ka samu matar da aka gina mata gida, aka sa mata air condition, aka sai mata GSM, aka bata mota, duk abin da take so tana da shi. Ka je ka zauna da ita sai ta yi awa biyar tana faɗa maka ɓacin rai da take ciki. To ke kuma talaka sai ki ce ke kika samu air condition da talabijin ke kowa ma ya bata miki rai ba komai. To ita yanzu ta samu komai din amma kuma tana cikin fitina. Saboda Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Rayuwa jarabawa ce, ba ta da daɗi. Idan talauci wahala ne to kuɗi ma wahala ce. Yunwa ba ta hana ka bacci ko? To wani kuma lissafi yau zai hana shi bacci. Kuɗin sun yi yawa, saboda haka ba zai bacci ba. Kai kuma ba ka da na biredi ne, shi yasa ka kasa bacci. Haƙuri ake da rayuwa da ma, Allah ya taimake mu. Dan haka duk abin da zamu yi mu daina fushi da ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin shi yake cewa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Idan kana tsaye fushi ya kama ka ka zauna. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. In kana zauna ma fushin bai huce ba to ka kwanta. Manzon Allah wasiyar shi kenan cikin hadisin Abu Dauda da Ahmad, hadisi ne sahihi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan a cikin wani hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji wasu sahabbai suna fada suna zagin zaga, manzon Allah ya ce wallahi da na san abin da wannan zai fadi, na san abin da wannan zai fadi, da ya fada da fushin ya kau. Sahabbai suka ce me ce? Da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yake ai shedan ne yake kawo fushi, da zaran kai fushin kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan ya kauke. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan takaitattun abubuwa kenan dangane da abubuwan da zamu faɗi a dangane da wannan ainihin hadisi, amma in ba haka ba wannan hadisi yana buƙatar a tattauna shi saboda mas'aloli dangane da fushi jama'a yau su suka kawo mana sharrori masu yawa. Daliban makaranta da yawa alheri mai yawa ya kukuce musu saboda fushi, ma'aikata masu neman aure, matan aure, mazaje mai neman kasuwanci saboda fushi, duk abin da kaje aka ce bulayi da kabilai rashin hakuri sai sa a gosulan mota ne fushi, a gidan mai ne fushi, kaje gidan haya ne fushi. Wannan fushi da kuka gani makami ne da shedan yake amfani da shi yana lalata ƴaƴan annabi Adam. To makamin da zamu buga wa shedan mu kuma shine kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma wallahi dai zaka ji in fushi ya zo maka akwai nau'in fushin da zai zo sai ka ji gaba ɗaya idan ka ya juya shedan ya gama hawa kanka kenan. Irin wannan fushin ne malamai suka yi sabani ma, in mutun ya saki ko ya wani hukunci a ciki za a karba ma kuwa, saboda kamar ya fita daga cikin hayyacin shi. Allah ya kiyaye. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala, idan da wasu tambayoyi sai a samu a shigar da su. Na'am. Mai tambaye? Allah ya mana taimako. Za mu saurara insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah ya yafe mana insha Allah.